الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اشتمال السماء، وأن يحتجى الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبتعين عن اللماس، عن بيعتين عن اللماس والنباب، وأن يشتمل السماء، وأن يحتذي الرجل في ثوب واحد.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بايعك مدساك سادوا أولا مثلا شين عثمان ابن عفان أنا مقدم كايا أتكين قرن كانوا أيو يمتشن أسرر 29 ga watan Al-Muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam 1433, yayin da ya zo daidai da 24 ga watan 12/2011, a wannan majalisi da muke karatu cikin littafin mai suna At-Tajrid As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih, wallafar Al-Hafiz Zainuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Abd al-Latif Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Wanda wannan shi ne darasinmu na 138, kuma muna nan cikin kitabu Salah, inda malam yake kawo hadisan da suka yi magana a kan sirrin mai sallah. Sai za mu tashi da kan hadisin Jabir ɗan Abdullahi, mu ce an Jabir ibn Abdullahi radiyallahu anhuma يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره. بجابر بن عبد الله قال قال مصير داشي لما يفنسى. يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينا باد لا باد شوى معيكي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينقل معهم الحجارة، يا كتن شوينا دوكا دوا تارد قريشاوة للكعبة ومن جن الكعبة، وعليه إزاره ينا تورد ذننسا. فقال له العباس عمه، سيبطنت العباس يشير شي يا ابن أخي يا تنقوانا، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة. دا ذاك كنتي طول زمنك كثم ياشي أكنك فأنك كركشن ديكم بكي دوكا وتوزم الجمه قديكم بكي دوكا. قال سنة الواية كو جابر يتي فحله، يعني كنتي إزارك فجعله على منكبيه يمين باشي أكنك فأنك بيه، فتقط مغشيا عليه من تاكي وفاء سنمي، fama wuyi ba da zalika uryanan tun daga ran nan ba a sake ganin rala ba. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a gurare daban-daban. Anan da ya rawaito shi cikin babin karahiyatu ta'arrufi fi salati wa ghayriha. Babin da yake magana akan karhancin yin tsirara a sallah ko a wani sallah. Karahiya anan tana nufin tahrim, karahiyatu tahrim. Saboda salaf magabata suna amfani da kalmar karhanci suna nufin haramci. Wanda kuma wannan ita ce lugha ta Al-Qur'ani, ita ce kuma lugha ta hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam. Kullu zalika kana sayyi'an 'inda rabbika makruha. Da kuma Allah ya faɗi manzo suka tun daga shirka, zina, sata da sauran abubuwa da ya ambata a cikin ayoyin da suka gabata. Wannan aya da ƙarshe Allah ya ce kullu zalika kana sayyi'an 'inda rabbika makruha. Kullu ulaika kana sayyi'an 'inda rabbika makruha. Wato duk waɗannan abubuwa da aka ambata nonin sa a gurin Ubangiji wato makruha abinci ne, ta za su kalan mani da kalmar makruh amma ana nufin haram. Kamar da Allah ya wa karraha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal isyan, ka ga ba za ka ce da kafirci da fasikanci da sabon Allah makruh ne kawai ba. Sai ya kuma ayar wa karraha ay harama. Haka Imam al-Bukhari ya yi amfani da wannan salo da wannan yare wanda su shi ne magabata suke amfani da shi su ce karhanci suna nufin haramci. Da haka ya kawo wannan hadisi karkashin babu karahiyatu ta'arrufi fi salati wa fi ghayriha, wato haramcin tsiraiki a sallah ko a wani sallah. Imam Muslim ya yi ko wannan hadisi, haka nan Imam Ahmad a musnadinsa da sauran malamai dan da su. وانا حديثي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما شير ويكوش وانا قم جابر كرم بعد سن الانصاري با بيحالر كيلو كتن با باقا على ويكو كتشي وانا انا بتكون مراسيل السعادة وانتو حديثا لسا عبدو سكر ويكو با سعادة سنجي سكون نيدا كن نيدا بنا جو صلى الله عليه وسلم با سكون نيدا بنا جو صلى الله عليه وسلم با ومن جابر بايا من عبد المفاوي shi ma ya ji labarin ne, ko dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labarin, ko kuma wani daga cikin manyan sahabbai shi wanda ya halarci lokacin shi ya ba shi labarin. Idan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan muttasil ne kai tsaye. Idan sahabi ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaza, malamai sun yi sabani za a ɗauke shi a matsayin hadisi muttasil, wato wanda isnadin sa yake kaza gidi, ko kaza a ɗauke shi a hadisin da yake da gidi a cikin isnadin sa. To abinda dai aka sani shine idan sahabi ya bada labarin wani abin da shekarunsa zai iya daukan wannan labarin, wato lokacin da abin ya faru shekarunsa sun isa ya iya fahimta ko ya gane ko ai a gaban da ya rawaito, to shikenan za a ɗauke shi a kan hadisi ta cewa hadisi ne wanda yake mai cikakken isnadi. Idan kuma ya kawo labarin da ba shi ba a haife shi ba lokacin bai ma ya suke zamanin ba, to wannan labarin nasa ko wannan hadisin nashi za a kira shi mursali, ko kuma dai a jamjana shi da sahabi a ce mursalin sahaba. Da mursalin sahaba kuma kan dukkan su gaba ɗaya karɓa su ne, wato dan sahabi ya ruwa ko wani abin da bai halarci lokacin da aka yi abin ba, ko bai halarci zamanin ba, ko lokacin da aka yi abin yana ƙanƙani da kallon ƙarya. Ginin Ka'aba ya faru ne tun da bin aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Dawo da zai yi ciki wannan ba. Tun da bin aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallam da lok da wato da tawara aka yi a lokacin da wato ruwa ya rushe wato wani bangare na Ka'aba. Sai Quraishawa suka yi mutum suka yi taro a kan cewa ya kamata su tara kuɗi domin su tashi gina Ka'aba ɗin. Bayan ruwa ya rushe wani ɓangare nata, su ne suka taru aka ce kowa ya kawo taimako amma ba za a karɓi kuɗin da yake na karo ba, ba za a karɓi kuɗin bokaye ba, da su duk da abin da suka san sai da kan sun san cewa ba gaskiya ba ne ba dai dai ba da suka ce ba su kai wannan kuɗi ne za su sa su a cikin ginin Ka'aba wanda ya nuna ba cewa Qurayshawa sun kafin aiki Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma Larabawa sun kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa da Ka'aba. To wani lokacin ne da aka zo ginin wannan kissa ta faru wanda ita ce za mu karanta a wannan hadisi wasu ba da rai na tura sun ce lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai fi ɗan shekara 15 ba lokacin da abin da faru da yake shekara 15 da kaga ta abin da aiko shi kenan da yawan shekara nawa da yawan shekara 25 ko kaga ta aiko shi da shekara 25 abin da faru zuhuri yana cewa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada a lokacin da wannan abu ya faru. To ala iya halin da wani hadisi duk da dai shi ya zurga ya halicce shi bai halicci lokacin ba ko ne ya zama ya zure daga baki Annabi sallallahu alaihi wasallam daga bayan yin ku ba da labarin ko kuma ya zure daga wani sahabi wanda ya halicci lokacin. Ibn Hajar yana cewa sai ya zama al-Abbas ko ne ya halicce shi ba sai ya zama Abbas wanda kun danta a cikin labarin sai ya zama shi ne ya ba wa Jabir labarin saboda ɗansa ma ya rawaito hadisin daga shi Abbas. Abdullahi ya je wannan hadisi daga babansa Al-Abbas da aka ya gano da kenan babansa ya zantar da wasu sahabbai wanda hadisin sun ji daga babansa. Abdullahi dan Al-Abbas ya rawaito wannan hadisi kamar da yake cikin abin da Al-Mu'jam Al-Kabir na Tabarani ya kuma kawo shi da ƙawansa sosai har ma a ciki yake cewa inni nuhitu an amshi wa uryani da yake an hana ni in tafi tsirara. Hadisi yana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama kana yanqulu ma'ahum al-hijarata min Ka'aba yana daukan duwatsu tare da Qurayshawa min Ka'aba da ginin Ka'aba wato a lokacin suna gina shi da duwatsun da suke haƙowa daga wani guri daga wani wadi wanda ake kira shi Ajiyat a wani mahaugado na wani rafi ne wanda a cikin sa akwai biyar wasu to ana aka da ɗauko biyar wasun da ake gini to a nan salama da shi aka yi aikin ginin Ka'aba ɗin shi ma ya kasance yana zuwa yadda kowa ke ɗauko biyar wasu da aka rufe ginin da su yana ɗaukowa. To shi ne ba a dokar da Al-Abbas ya zai shi ya ɗauko dutse a kafarsa a lokacin a nan salama ya ɗaure da izarinsa wato yana ɗaure da izari zani amma babu da yafi saboda ƙarancin wato kifa a lokacin ya ɗaure zanin kuma zanin ya batse shi haka to shi ne sun yi shi Al-Abbas don da zanin yana da ruwa zai iya ɗaura shi kamar da muka bayani zai iya ɗaura shi kuma ya a lokacin guda to amma zai zai yadda zai yi haka saboda haka sai shi Al-Abbas da ya zanci yana ɗaukar wannan dutse a kafaɗa ba mu komai a kafaɗa ta shi wato jin daɗin fatar jikinsa ce yake ɗora dutsen to shi ne sai ya mishi da cewa bai zai hana ba zai kwance izarin ba ya rara a shi ko da zai ɗago shi daga sama kuma sai ya fasu ya wato runguna shi ko ya zama yana ɗora abin duba a kan shi izarin wato kamar ya zama kamar ya yi zanmu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shawara to kuma izarin bai da yawa bai da tsawo bai da girma yana ɗagawa sai al'aura ta bayyana hakan tana faruwa sai ya faɗi kimanni to wasu malamai suka fito da tsananin kungiyar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shi ya jawo har ma ya kuma to ga ya yi wani abin da har kai su ya bayyana saboda annabi sallallahu alaihi wasallam sun farkon halitta ta damun da wanda aka halitta shi wani daga baya koya ba ba wai ni ko da aka zaki annabci ba sanda ya zama mai kunya a haka nan majbuli ne ala haya ala shiddati hayati saboda haka wato ganin wannan abu da ya faru saboda karamin abin da ya ji na damuwa har ya kai ga kuma wasu malaman suka ce ai akwai abin da ya gani ko kuma ya rika jin kira kamar da zamu gani a cikin ruwa Imam Muhammad wato ya ji wani sauti ne wanda yake nufar da shi aka cewa daga zanen ta da ya fi al'aura ta fata to wannan sautin da ta fiye su ma kai da za mu gani a wayar Imam Muhammad. A Bukhari ya fitar da wani hadisi a babu bina'ul Ka'aba da cikin kitabu da yin haifi ya fitar da wani hadisi bayan ya fitar da shi a wurare daban-daban. A cikin ruwayar a can ruwayar Amr bin ruwayar Abdulmalik ibn Jurayz da Amr bin Dinar a cikin su cewa kharra ila al-ard man ta'ti ma'ikata wa tama'at aynahu ila as-sama' ila da suka kafi sama kun ba ta san da farko din fa qala fi izari izari yana farfadowa abin da ake gwada izari izari nazanda ya kama gama ce daya a cikin musulman Imam Ahmad da Isnadi kawai wato karfin Isnadi a Abdulrazzaq a Ma'mar a Ibn Haytham a Ibn Sufayn al-Abi Sufayn Abi Sufayn yake bayanin ginin Ka'aba a cikin ke cewa faha da Makka Quraysh Quraysawa suka rushe Ka'aba suka koma gina ta da duwar waɗanda suka rika haƙowa a alwaji wani kwarzane tahmilu ha quraishun ala riqabiha quraishawa ta ɗauko wannan dutsen a kan duwarsu fa rafa'uha sittama ishirina zira'a suka ɗaga ginin wato Ka'aba kamu ashirin fa bayna nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yahmilu alhijarata min ajyad a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dauko duwar wasu daga wannan kwarzane na ajiya wa alaihi nabiyyi ya yake daure da zani fa ba ta alaihi nabiyyi zani ya mata kunci ya yi mata kuncin da bai iya daurawa ba kuma ya fa kaza haka ya ga nabiyyi ala atiqihi sai ya kama zani zai tsaya a kan wuya fatowa ka yi wa auratu ne sai zarin namira saboda kankantar zanin sai aka ga al'aura sai zai zama al'aura ta bayyana ta duru jiya sai ya zo wani sauki ya muhammad khammira auratata ya ji ana kiran ta na ya muhammad rufe al'aurarka wato wanda yana nuna lokacin da aka sani da kuma haka ta faru gare shi wani babu ya ankara ba saboda haka sauki ne ya ji cewa daga abin da sunan da ya yi to ya ɗage masa daga ƙasa saboda haka wannan sautin kuma wasu malamai su cike dubun da ba tare ya su ba da suka ce a sararin kunyar na ta sa za ta sake ya su ba to tun daga lokacin salam yawa uriyanan ba tun daga lokacin da aka ce ganin sa wato al'awar ta fi ne kaga wannan ya nuna haka a ɗansa lalatsalar ya ci gaba a wajen kiyaye a tsawarsa domin wani zai kiyaye wannan hadisi zai dace wato zai zama hujja tunda abin ya faru ne kamar da ita tun ka suna aiko a ɗansa lalatsalar ba tsarin annabi kuma an san cewa a ƙa'idar malamai ana hujja ne da abin da ya kasance bayan shari'a ta sauka ba kalanin shari'a ba to wannan gabanin shari'a ne abin da faru ya zai zama hujja karshen hadisin shine hujjar falan yawa uriyanan ba ta ga wannan hatta ba a zaɓin nubuwa saboda ka sun gabanin nubuwa abin da faru amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da koya kula da haka kuma idan har annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma musulunci ya umarci da mutum ya kula da al'aurarsa a wajen sallah kan mun babu aula a cikin sallah idan an ce a halin rashin sallah ba baka a cikin sallah baka kula to ina kuma ba kana sallah da ka baka ce bayar inda ba a haku a jista a yamin Allah shi ya fi tantar a jikin yasa duk da cewa ba a lata kuma a rage kafiya ba abin da zai kuma ga ubangiji babu abin da za ka yi ka koyo wa ubangiji ya san komai naka da sai yi ka ba kuma akwai abin da ke koyuwa daga ubangiji to amma duk da haka wata tarbiyya ce da musulunci yake ba wa bawa to al-musalli yunaji rabbahu babu abin da za ka yi ka ce ka koyo wani sirrin ka daga ubangiji ya taka din an san wannan dama ba za ka faɗi ba amma duk da haka saboda a baka wata tarbiyya ka samu wani nazari ka samu wani ɗabi'a mai kyau ka kula da kiyaye tsarkinka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai sallah yana gana da ubangiji saboda haka kada ya tofar da yau gabansa ya duka shi ko yawo ya taɓa bakinsa ko ba gida ta zo mata ko har gabanta fa inna rabbahu khayrun domin ubangijin sana a gabanta ba abin da za ka yi ka cutar da ubangiji a yin wani yau yau cuta da wani abu da ka wata amma za a ba ka tarbiyya kada yana da wani cikin mutane kana ta kaki kana tofarwa a tsakiyar jama'a kada za ka yi ba ka to ka samu wannan tarbiyyar a cikin wani yanayi da kuke wannan ruwa ta imamu ahmad ruwa ce mai kyau albani ya sa a sanadinta a cikin littafinsa a sauraron mustafa yuhu da shi mafi yanki ta shi yasa a sassan lalata sallama ya rika ba wa abbas irin wannan tarbiyya na su kula da kiyaye al'aura to kada su rika yin sakaci wajen kula da al'aura musamman ma wancan lokacin da aka san a yawanci ana ɗaura zanin ne a kan gaba ya fi su ba a jiki ba wanzo ne gare su ba ba kowa da yake amfani da wanzo ba wanda dai ka san ma'aikaci yana yi to wani ma suna da kake jikinsa da kakai ta ma'aikacin ba da kakai wanda yake umara ko hajji ba wato shi kwaya ɗaya ne kawai ko dai wanda ya ɗaura ko wanda ya ɗaura kuma ya yi ya haka nan da muka yi bayani a baya sai da aka kaga a ce suna cikin wani yanayin da ya kamata a ce an yi tattalin da su da faɗakarwa kan cewa kula da alƙawari kuma idan ba a manta ba an sha jin cewa ƙarfawa da larabawa da cikin jahiliya na ka zo da waƙi wato ba a yadda ka yi ɗawaki da wasu kayayyaki a jikinka da sai wanda ka samu na ƙurayshawa ko da kayan ƙurayshawa su ƙurayshawa su da yajin ku bar sallah kayan su ne kawai ya tsarkaka da za a yi ɗawaki da shi in ka samu wani ya baka aure shi ke nan in baka samu wata zo ka yi gindin ka yi tumfurkan da ka yi ɗawaki na haka kuma mata da maza babu bambanci kamar yadda za ka zo mu karanta hadisin gaba saboda suna da wannan sakacin wajen kula da sha'anin al'aura to sai ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da ba su tarbiyya a kan su kula da wannan akwai hadisi a cikin sahih muslim hadisin muslim ibn mahrama muslim ibn mahrama sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana na ɗauko wani dutse da bai a kaina ina ɗaure da zani sai zanin da kunci kuma ga dutsen na ɗauke a kaina ko sai na kasa ajiye dutsen sai ya kasa ajiye dutsen ya ɗaga zanin nasa saboda haka sai irin taurin nan ya kai dutsen ya dawo ya sauya zanin ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi sai ce da shi irza ila sawdika fa khudhu wa la tamshi ilaka ko ma ka ɗauka ruwanka kada ka sake tafiya a tsirara akwai haka nan hadisi a cikin mutum Imam Ahmad da kyakkyawar daltala hadisin Abdullahi bin Harith ibn Jazr da hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana ya wuce da shi da wani abokinsa sai ya wuce Ayman dan gida Ummu Ayman da ke ta kuta da abin nan da Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani ne shi to akwai dan ta Ayman mata shi ne kawai tare da shi akwai samarin gaisawa dukkanin su sun cire izarin sun yi bulala haka suna dukan juna irin wasa na samari kaga sun yi tsirara shi ne sun cire izarin suna wasa da shi kaga a ruwa ma faru ya ji tarihi da jiha wani tsira to ne sanar da shi wanda Abdullahi bin Harith da ya zo suka gan shi irin abin da na samari kawai sai suka dace har ma wasu suka rika cewa inna haula istisuna fada'uhum waɗannan masu ibada ne masu addini ku tsale su wato irin a ce kai ku tsale waɗannan ɗan zafin addini ne eh cikin samarin wasu ke faɗar haka to sai da abin sallallahu alaihi wasallama sai ya fita yana fita yayin da suka ga abin sallallahu alaihi wasallama sai suka wace suka gudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida cikin fushi a fitashi a yau da gidansa Abdullahi bin Harith yake ina bayan ɗakin manzo sallallahu alaihi wasallama sai na je na ce subhanallah la min Allah istahya wa la min rasulihi istasara wato aiki ya tabbata da Allah irin kalma ta ban mamaki abin mamaki ba su ji kulmar Allah ba su ɗaya da ku cika al'awarar su daga manzansa ba. In mu aiwata tana kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ita kuma tana cewa istaghfir lahu ya rasulullah, istaghfir lahu ya rasulullah. Ya Allah, ita Allah ne ya mutu, Allah ya gafara masa, abai ba masa gafara, abai ba masa gafara. Da ruwa ya ce fa bila'in yastaghfir lahu rasulullah, sai da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba masa gafara. Ya ce ya ga sai da kamata san da yayin Allah ya gafara, Allah ya yi Allah ya yi. Da ka ne kallon sallama yake ba da wannan tarbiyyar ga yara da samari da manya, ko ya hadisin da yake cikin sunan da mutum da ya wa'ada hadisi da hakan hadisin da yake da aki da hadisi da jaddi da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda shi Muawiya ibn Haibah Haida yake cewa ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadha al'aura mu yake za a kai da ta bayyana shi ba a yaba ko ma Allah sallallahu alaihi wa sallam ihfaz awrataka illa min zawjatika wa ma malakat yaminuka fa bari al'aurata fi jama'atika da bayyanka sai yare da cikin ta abai sai ya rasu da Allah rabbul kun ba rabbul namiji da namiji ba wato duk sai mun ka ajin nan dan ka farka kan jiwa da kakkarewa mu ya mu maza zallan da daga ce in istata'a Allah ya raha ahadin fa in dai ka iya sake da wani da al'aura ka to haka ka na kake ki to in ni kadai ne zan je cirewa kai zan ji bacci kai in tsara ta kai kan ta ko annabi ya ce da shi Allahu hatta an yastahiyani Allah ya ce kin ta kai kuma kaga duk wannan tarbiyya ce ta kula da wanda ya kamata mu al'ummarmu tana buƙatar wannan tarbiyya. Ya haka cewa al'aura da mu ɗauke ta abu ko da zai musamman maza a gara-gara mata musamman maza ko da zai fito ne yau abinda kake da shi ne zai fito ne zai fito ne zai fito ne kawai fito ne. To kaga wannan da yau ta ce a musulunci ba daidai ya ce ba. Da haka malamai suka yi ijma'i kan wajibcin mutum ya tsare al'aura ta da wani gani wannan wajibi ne na miji ya tsare al'aura ta da tsare al'aura ta kuma jinsi da jinsi na da wani in jinsi ya saba ya daidai ta kuma a yi abin nan ba. Shek ya fi rubuta ibali a cikin littafin sa kamar mustafa lokacin da ya kawo waɗannan hadisai a inda yake magana akan kirki al'aura da mai sallah sai ku ta waɗanda hadisai a sun nuna wajen su kirki al'aura a cikin sallah da wajen sallah hadisan suna nuna wajen su kirki al'aura da hadisan da makaranta na mutum da wanda makaranta yau suna nuna wajen su mutum su kirki al'aura ta a sallah yake ko ba a sallah yake ba. Abin da yake a cikin al'aura a wajen sallah wannan ijma'i ne na malamai in ne rukun Imam an-Nawawi duk sun hatai sai ijma'i in ne rukun ya hatai sai ittifaqi na malamai a cikin al-Bidaya wa Nihaya an-Nawawi shi kuma a cikin al-Majmu' ya hatai sai wato ijma'i in ne rukun ya hatai sai ittifaqi shi kuma Imam an-Nawawi ya hatai sai ijma'i wannan a wajen sallah babu saɓani kan cewa wajibi ne mutum ya rufe al'aurarsa. Abin da ya shafi wajibcin sitirci ko al'aura kuma a cikin sallah akwai saɓani tsakanin malamai jumhur dai wato ɗaukakin malamai duk sun tafi akan wajibci wanda shi ne mazajin Abu Hanifa da Shafi'i da Dawud da Ibn Hajar wanda Ibn Rushd a cikin Al-Bidaya wa Nihaya Bidayatul Mustawfi wa Nihayatul Muttasil yake cewa wa zahirin mazhabi malikin annaha musnad as-salat zahirin mazhabin malikiya wato imam malik zahirin mazhabin imam malik kusur ta al'aura yana da cikin sunnonin sallah wanda shi ne zafin a isma'il al-sadi wani ne malami daga cikin malaman malikiya da wanda yake cikin tafsir al-qurtubi amma wannan mazhaba ce da take da'ifa wato mazhaba shi ne rauni cewa sun baki sukurci al'aura a kalla wanda ba za a ce ne rauni a hadisai suka zo wanda suka nuna wajen sukurin al'aura suna rabi da wannan mazhaba, sun saba da wannan mazhaba, kuma sallah ita ce abin da ya fi cancanta a cikin al'aura. Idan har a wajen sallah ma an ce suke da al'aura ta, to ka ga mun zage a wula. Abin da ya fi cancanta shi ne mutum ya fi da al'aura ta a cikin sallah. Malamai suna cewa kadar Allah da yake cewa ku zuwa ku kuma inda kulli masjid da Allah yake ana magana akan abin da Quraysha suke yi na wato ana hana Quraysha wani yin tawafi wato salati wato zina ana nufin su sa sutura yayin da suka zo sallah ko suka zo tawafi. To kaga wannan aya ita ma a zahiri tana da wajibi tunda ubangiji da ubangiji ne, kuma babu abin da ya dauke wa nan kamar ni da wajibi. To sannan da yawa daga cikin waɗanda suka tafi akan wajibin sukurta al'aura a cikin sallah sun fassara wajibin inda ne da cewa sharadi, wato sun san da wannan sukurta al'aura a matsayin sharadi. Akwai bambanci tsakanin ka ce abu wajibi ne da kuma ka ce sharadi. Sharadi ya fi wajibi ƙarfi, wato haka ce wajibi ana nufin idan baka yi bakara da laifi, shi ya kai in baka yi bakara da laifi kayi wa Allah laifi ba su da zuwaci abinda yake wajibi ya rubuce ka tilas sai ka aikata su, in kai ka aikata su ka zama laifi, wannan shi ne wajibi. Amma sharadi shi ne abinda idan ba ka zo da shi ba to abinda aka shartanta wa shi wannan sharadin ya yi gabanin wajibi shi ya zuwa sai kuma abinda da aka shartanta maka wani abu aka ce sharadin ka kaza ne, to in ba ka zo da wannan sharadin ba to abin ba zai yi ba, abin da lalata kaga sharadi ya dara wajibi. Domin shi rashin yin sa ba wai kawai ne shi za a yi irin ba maka wata ne ba, a abin ba da aka ce ka yi kin yari shi bai yi ba da kai da wanda bai yi ba da kai duk saboda ka bar sharadi. To wasu da yawa sun tafi akan cewa sukurta al'aura sharadi ce a sallah, wanda bai sukurta al'aura sa ba a sallah ta salatuhu batila, sallah ta lalata. Wasu kuma daga cikin almajiran Malik ashabu Malik wato malaman mazhabar Imam Malik suna ganin cewa sukurta al'aura wajibi ne ba sharadi ba, wato in baka sukurta al'aurar ka ba kai sallah ta yi a matsayin laifi, wannan shi ne ma'anar wajibi ba sharadi ba. Kamar yadda yake sharadi kamar a ce dahara, dahara sharadi ne. Idan ba mutum ne tsirin tsara sallata ba za ta yi ba, kuma ta ga dole sai ta alwala sannan sallata za ta baka tafi. In ka tsaye da alwala ga wanda za ta yi alwala ba da dubu da zai hana ta alwala ba kuma da dubu zai sa ta yi ke mama kai ta alwala ta yi sallah haka ta baka da sallah, saboda da saboda alwala sharadi ce, saboda alwala sharadi ce a sallah. To wasu ma da wani dan malikiya suka ce a wajibi ne amma ba sharadi ba, saboda ka in mai sallah al'aurar ta a waje to sallar ta tayi da banzan mai sauran kanwaye, wato da banzan mai sauran ba da banzan ba ba da banzan mai ba sun ce sallar ta tayi ya bar wajibi kuma ya rage shi a kabarin wannan wajibin da ya yi. Shekara sun kuna idanun ce wannan mazhabar ko wannan maganar ta ko waɗannan malamai na malikiya ita ce daidai, wato ita ce gaskiya. Domin kalmar wajibi ba tana nuna sharadi ba, kuma ita ba abin da za ka ce masa sharadi yana neman wani dalili ƙari a kan wajibi. Saboda mun ce sharadi ya tsara wajibi, duk abin da ka kira wasu sharadi to sai ka kawo wani dalili ƙari a kan dalilin gaskiyarsa. Da abu ka za wajibi ne sai ne ce sharadi ne to ya kara shi gaba, to karin da ya haka sai ya kawo dalili a kan wannan. To shi kuma yake cewa ba su ga wani dalili da yake nuna shartiyya ba cewa abin da sharadi ne, sai abin da imamin Nawawi ya yi kokari da kawo na dalilin cewa rufe al'aura sharadi ne yake saboda hadisin Aisha da kake la ya zalla ta da amma da kake la ya zalla Allah ta lafi haihu illa bi khina Allah baya karbar sallar balagajiyar da suke da bindigi, sai to kaga Allah yake baya karba kuma yake baya karba kuma su fito da mutum mutu shi ne kirki al'aura mutum ya ga su nan namiji shi ma ya zuwa tun da an tsira ba da abin da yake al'aura ne za ta to shi ma nan zuwa da ta shi al'aura suka yi siyasin namiji a kan mace har yi fita wala farka bainar rajuli wal mar'ati bil ittifaq babu bambanci tsakanin namiji da mace wanda wannan hadisi idan kula cewa ya kaɗai ta da mace sai ta ɗan kalli kula mai kawo ta kusa da ta kaɗai ta da mace ya ce la sallallahu salatu ha'idun wanda aka nan guda ya haina ya ce salatu ha'idun ana nufin mace da lagajjiya ya illa ba wani nufin wasu kuke sahila ba kuke sahila ba ba sallah in ta yi ba ta da sallah a kanta ta ga kalmar ha'id ana ana nufin al-mar'atul baligha da haka imamu nawawi ya yi siyasin maza a kan mata wanda kuma ya sunni gosu ba da ya fasu da wasu ba ya sunni ba a mahallinta ba bai samu a gurbin zama ba domin akwai dangarci tsakanin al'auren mutu da al'auren namiji ba ka ya san siyasin hadisin da ya zo a kan al'auren mutu da al'auren namiji ba akwai ita mace mahallin fitna tsakanin namiji yadda na suke fitina namiji za a zama fitina haka a shi ya sa sauka ne a cikin littafin sanannen alfara a ya yi ya kawo hujjojin masu cewa sharaɗi ne a hujjojin masu cewa sharaɗi ne suna hadisan da muka karanta din nan wanda suka yi magana a kan sallah a cikin tufafi ko ka lulluɓa ko ka haɗa ka lulluɓa ko ka ɗaura ya gani yana duk shi suka yi kawo magana a kansa to shi ne yake shi sauka ne yake dukkan waɗannan dalilai da za a ji abinda suke nunawa su ne ta sutura ko kurta al'aura a cikin sallah wajibi ne wani abinda suke nunawa kenan amma a ce suna nuna sharaɗi ne to wannan wani abu ne wanda yana buƙatar wani dalili daban amma ba waɗannan hadisan ba domin asharta hukmun wadaiyyan shar'i hukmun zai wadai asharti wani ce asharta ma la yalzamu min wujudihi wujudu ma yalzamu min adamihi adamu ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وهذا شيء لا يثبت في شيء ان باب في باب المشروط بل ارفع بيت بعد ما اسمع المشروط يعني لم قال ولا بعد ما اسمع صلى بقى كان هو قال ولا بعد ما صلى بقى اما هو اكتا اكتا باع الولاة بعد صلى اما بعد ما اسمع الولاة بعد صلى بقى اذا ابن مسكين في الشرط ذاك الوزن wani abu da yake bukatar wani dalili a kan mai tabbatar da abu kaza ta rafi ne a shauka ne yake o wasu na iya yin hujja da hadisi na Aisha da yake cewa la sallallahu salata ha'idun illa bi sunna Allah ba ya karɓar sallar da kuma rabbiya ko ta yau dindindi yake to amma wannan dalilin shi ma wato akwai abin hujjawa dangane da shi yana akwai matsala dangane da shi domin na farko shi ne abin da yake cewa kalmar na yi abin ita kaɗai ba za ta nuna abu sarar ɗin tun da nasu yin kuhun ba kamun ba shi ne da yin nasu tiha ba ana iya yin nasu yin kuhun ba wuzi da tiha yanzu an tabi sallar sallama ya nuna cewa man a ta arrafa man a ta arrafa ta ta'ala hu lan kutbala lahu talatu arba'ina yawma wanda ya zo wurin dan duba ko ya zo kafa ya yi masa tambaya ba za a karɓi sallarsa na kwana 40 lan tuqbala ba za a karɓa ba to shi yana da idan nayi ba ta yi ba a kwana 40 da yi ta yin sallah ba ta yi ba wato ba ta inganta ba yanzu ba ta inganta ba ma'ana sai ta ce kamar mutum ne ya zo ya yi sallah ba yadda ake sallah ba annabi ya ce da shi irin zuwa fasan da zai masa nan ku sani to shi ne yana nufin a kwana 40 din nan duk sallar da yayi ba ta isan masa ba ko ko a ana nufin duk sallar da yayi ba ta sa a cikin babu ba lada duk da cewa ya ji ya dace da yake kan sanar sallah to wannan shi ne abin da malamai suke cewa zai yi sallar sila kuma in yayi sallah ta dauke masa wannan sallar in yayi azhar ta dauke masa azhar yayi laka ta dauke masa laka amma kuma baya bin dakin Allah ko kwandala wato wannan zuwa da yayi gurin boka yayi tambaya to duk ya kwashe ladan. Kai haka wannan goyo ne uku ba shi ake masa, ya rubu da ladansa a can, amma dole ya sallar kuma. To kaga na biyu kamar a nan, la ya sallar jini na fiye siha. To kamar inda a jikin da ya samar sarrafa yake cewa bawa ko guje ubangidan gidansa ba za ka yi sallarsa ba. Ba yana nuna ya guje da mun zai daina sallah ba. A ce ko ya yi saba ko kuma a ana bin shi waɗannan sallolin jera da ya dawo gidan ubangidansa. A ubangidansa sai ya sake sallari a ana nufin ba shi da lada. Kamar da ya sarwa ya sabo cewa mutumin da ya sha biya ya cika cikinsa to matuƙar jiya tana cikin sallarsa ba za a karɓa ba. Ma'ana ba za ta wato ba zai samu ladanta ba. To sai ce shi ne yake cewa kawai za ka nan ma da ake na tuɓalu salatu hayin lagos ba ba balle ba ne ana nufin ba za su yi ba. Sannan kuma idan aka sallama cewa hujja ce da kake nuna wajen ko sharaɗi ne ba su karfe da kai lullubi za su sallama da kuma wannan shi ne daidai. Wato wata magana da saukani ya faɗa da za ta rufe shartiyar khimar wato lullubin mace ba. Saboda akwai bambanci tsakanin abubuwan da ya addaka da wannan. Idan muka kula duk hadisan da ya kawo da aka yi na sai kabul za mu ga cewa wani laifi ne suka yi. An gane ku? Wani laifi ne suka yi. Amma ita ba wani laifi ne ta faɗa a ciki ba. Saboda haka akwai bambanci tsakanin mana da wannan. Ya da yi na da laifin ta zaɓar cewa mace wato sai a ina ta yi lullubi lokacin da ya ke sallah. Sannan in muka duba wannan ya samu mace ita kaɗai. Kaga wannan shi ne dalilin da ake cewa dalilin a kasu minar da'awa. Ka ta da'awa bai faɗi amma ɗan dalilin ɗin wanda zai fara rufe da'awar duka. Ta kawo wata magana tana da girma. Ta kawo maganar shara'i ne ga mace da namiji sun sai a aure ba maganar wajen su kai ba. Maganar shara'i ga mace da namiji amma dalilin da kawo ya kaɗai ta kan mace. Ba ka kawo dalilin da ya ƙunshi namiji ba. Musamman lafazin da hadisi ya zo da shi lafazi ne da yake nuna hukunci ne da ya kai ta akan mace ita kadai yadda ake amfani da kofar da babu da nan ji baya ba da bin da yau kusanci da ita kuma ce aka ce haɗe. Rufkan da maza da mata a nan ba zai samu dubbin zama ba ba zai inganta ba saboda akwai bambanci. Kuma ta kashe bin da su ɗaya abin nan ta kila ce yanzu namiji zai iya yawo ba hula kansa ba hula ko yawo yawo ba su kuma lagar na yawo lagar mata amma ta ɗanin da su ta fi kanta ba a ɗan kali kai ba akwai su kuna da maza kai ba su kaga akwai bambanci tsakanin wajen da wannan wajen su kuna. A saukani ya kawo a cikin sa'adun sa'adun wanda muka karanta a baya a yankin lafin cewa maza suna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suna tsaye da zanzuwan su a wuyayen kamar yadda yara suke sa kamar da ake wa yara a ce wa mata la tar fa hadu ta fita a ta ta tsaye da gani suka kada ku daga kawukan ku har sai maza sun zauna sun yi abin nan. Sai ka ga ce wannan yana nuna warashin nazarci da yana nuna wato ba ma wajibi bane kenan kan rufa al'aura din saboda ga shi an yi yadda maza ke sallah a ta kuma cewa mun faɗi a wancan lokacin akwai karancin sutura larura ce kamar da larura za ta iya sa mutum sallah ba tsara gaba daya ba ma magana ya sa abin da zai rufe al'aura ta gaba ɗaya da ba'a inda zai rufe ma sutura gaba daya to wajibi ne da ya yi sallar a haka saboda haka wannan ba zai zama hujja ba. Hadisin Amr ibn Salima wanda shi ma mun kaɗe shi a wancan satin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci cewa a samu wanda ya fi karatu Qur'ani ya musu libanci sai ya zama kuma shi ya fi karatu Qur'ani tun da karancin shekarunsa bai fi shekara shida ba a lokacin. Saboda haka yake fa kuntu a ummuhum wa alayya jawbatun mafruka ina musu libanci amma jujjar da nake sanye da ita kaya biyu. Sakon ce za ka zai ta falla ta tsamu in na yi sujjada sai ta ɗage والغفور ولا خرج السكي إنه يسجل السكي هنا سكي فلا أدنى لسلمي كفيرا وكما تسكي ألا تفكي أما إست إمامك وإست فاري فلا أقول إذن أنا في أول ناس لأني لا من الناس بعض أكثر فيما تقاما تقوم أهد أداء يتفرين فيه ليتمرنا وكذا وانا الكيزا ولا من باسرة إذن kawai da aka zai abin da yake gaskiya su kan su shaukani su cewa fitrar awarta su talafi ya ji da faɗa ya ji ne mai tsalla ya fitar da al'awarta ya ji ne in yai tsalla al'awarta a bayyanarta ya yi laifi yana yi kafin yana da laifi a gaban Allah amma tsallarta ta yi sai da sai ba ga wanda ya ce ya ji ne ta yi ga wanda ya ce tsara ina da sai ba wato da a ce mutum yana tsalla sama yan samari nan da ake dan sa'i shi dan dogon wanda kuma ya manta da sa'i shi ba ko zai tsalla kuma ya manta ko ya wata kuta a babu shi ta ya da wata wanda ta ba yana tsalla amma ana da kuwa wanda ta ba ko da zai tsalla ko abu sun ce ki ta ka da ba kana tsalla ko wanda ta ba ta ba ya ba ki Allah kuwa wallahi ko ki ta ba ba ki ta ba ji ko da Allah ya wallahi kin din ba din nan ban kula ba to abu ta ba ki ta da kuma ta ta tsalla musamman ma lokacin da ya wuce ba da ma wasu kira lokacin da ya wuce a samu wanda aka gaya masa gaba a wasu kira tsara fini tun da zumbi aka gaya masa ya gama sallah shi abokin nasa bai masu kandi da sai da ya gama kafa sai ya masu kandi to abin masu kira tsara fini sallah tarihi da kuma zumbi ba sun farko zumbi ya ce kawai aka ruwa sai da ya gama ya gaya masa amma a gurin masu kira wajibi da sallah tarihi kalla ta yi da ta tafi da inda gangan yayi ko yana da laifi an goma da gangan yayi la to kuma Allah ba ya samu mutum da kuskure mai la to sai ba inda kina wa ta an ga gangan ki hukun ku dan shi ne gangan ki da ayyukan dina malami wanda anan ya gurin jawo da ba su cewa wajibi saboda dalilin tafiya din da babu shi duk abin da ake kawowa hujjojin da ake kawowa hujjojin ne da ba su ce wajibi ba ba za su yi nuna wajibi ba amma ba su ce da nuna tafiya ba an ta yi wannan yawa sai abin da Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu kala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an istibal as-sabba wa an yahtadi ar-rajul fi tawjid wahid laysa ala tarjih minhu shay hadith Abu Sa'id al-Khudri سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه انه قال يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال السماء حديث جد النبي صلى الله عليه وسلم يا هدى وكرما للنبي وان يحتوي الرجل في ثوب واحد هو مسلم بقوت ونبي جدوس في ثوب واحد هذا ليس على فرجه منه شيء bai rufe al'aurarsa da komai ba ko babu wani abu da ya rufe al'aurarsa da shi kuma wani abin su yana cikin bukari kuma muna faɗin bukari ba ya cikin muslim da yawon abin sa'i a da sa'i ya fitar da shi da wani sa yana cikin kiran kirmi ya ila yi a hadisin ya hada wato shiga ilimi shiga ta farko ta dokar istibalus sunna wato kurman lullubi malamai na musamman wanda su wannan maganganu na tabi'ai su ya kamata a ɗauka a matsayin fassarar menene wannan lullubin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ibnu wahab al-bajran ibn malik yana cewa ishtimalu sunna wannan kurman lullubin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ne an yarda da duk tawaqqi sai da ne a lafiyar al-aita wato ya jawo sabuwarsa da ba ɗaya ya jefa a kan kafaɗar ta tabi wa kaskana malik ibn anas radiyallahu anhu a jaza ala sayyidin zumma kariha Imam Malik da Boko ya halatta idan akwai wani da ya daura, in ya ya faɗa ya barka faɗa ɗaya abu ɗaya biyu ɗaya ɗaya ba musulmai. Amma daga baya kuma yake ganin ma gaba ɗaya kada a yi. A riwayar Ibn al-Qasim, Abdurrahman Ibn al-Qasim yake so an tambaye Malik game da al-Samma, game da al-Samma, me ya ce Malik Samma. Sai ce ya tsamu da rajulu, mutum ne zai wato gudunduna da zai lubbuga da abin da sauka da mayakinsa, tun da yake sauka alaman kibaiji. Bayan ya naɗa ko kuma ya jefa abin da akan kafadarsa, ya yi su zuwa da wurinsa da fito da hannunsa da hagu mun tashi sauri daga ƙarƙashin tufa. Ya laifi alayhi ibadu kuma wa ibadu ta zai alawar da ta fito, wato nan ya fito da shi ta ƙasa nan kuma ya rufe nan ta zai yana ɗaga ana alawar da ta fito. Ko ya zubar hannun a ciki duk san da aka zo ba shi yana abu tuwo shi ta ƙasa. Ko duk san da zai haka ko zai ɗaga musamman babu wani abu da ya ɗaura, ba da wani da ya ɗaura ko kaga wani cikin ciwo ya ba alawar da shi. Shi ne Malik aka ce da shi a aiki in da duka haka za wa laifi alaihi uza a wani wani duka alaihi uza. Idan da zai yi wannan shiga da ya fa abin da kinsa na ya kinsa a kan kafa da tafahu, sannan kuma yana da izari wato zai ƙwarzon ne da ya ɗaura. Akwai laifi a na bisan da abin da Malik sai ke labarta ba laifi in dai har ya tun da maganar al'aura aiki. Ibn al-Qasim yake daga baya Malik yake za a ma daina tun da abin ya ce kai kuma ya kasa ma wani a ƙasa ɗin ma kai yayi. Sai ka Ibn al-Qasim yake cewa wa tarku wa hadu ilayya ni ma na ku ganin abin min hadisi saboda wani hadisi ke da ha a rufi Malik ɗan ma. In dai wannan shi ne yake Malik ɗan ma to a daina ma gaba ɗaya. Walastu arahu dayyiqan idza kana alayhi idza, amma ba ban na ganin cewa akwai damuwa idan akwai wanda aka dauka an tsaya, amma bayan sa na fito inda mutum zai yi bai kamata a damu ba. An fahimci matsalar haka. Wato idan ku kula ihtimalus sanna ko yadda kake bayanin sa, mutum ne zai yana da abin daurawa abin da zai daura, kamar inda zai daura nan ba ita shedan saboda ta idan ya jawo shi sai ya tsayar da shi ya kafaɗarsa abin da ya hamatarsa in ya saɓa in ya saɓa in ya hamatarsa sai ya hawa wani kafa kuma sun kira wannan da su ba da sama duk da hannun sa yana wuce. Wasu kuma suka ce sai ya sa hannunsa ya rufe wannan hannun na da na hannun da abin nan ya rufe shi a ciki wannan kuma ya fa kuma su kira da istimalar sama wasu ta ce duka ya rufe hannayensa a gane ko ya rufe hannayensa ya daura gaba daya shi ma su kira da istimalar sama a gane ko gaba daya ya haɗa da hannayensa duka ya daure ta yadda in zai bukaci fito da hannayensa to sai ya ɗago kuma ya ɗago al'aura su da ba wani da ya daura. Duka abin da za ka yi al'aura ko ta fito a ranar su ko ka kira su shi ne istimalu sama ɗin. Ai a sama ɗin ka ga ainihin gaba ɗaya ka yi ke hanyoyin da ba hanyar da hannunka zai fita shi ne dalilin ka sama ɗin. Saboda haka ko ma in ga shi in gaskiya ka shigar da hannayen ko ba abin da ba ka haye da wanda dogon wanda ko da kai ko ɗan ɗan ba da lokacin da ka tafi ɗago hannunka to a nan za a samu al'aurar mutum za ta fita. Domin suna cewa kare wani abu yana cikin irin wannan yanayi wani abu ya kawo masa farmakin da zai kare da hannunsa. A kaddara shi da farko gari tunanin cewa zai buƙaci fito da hannunsa ba. To ana cikin wannan kaya-kaya wani abu ya yi kansa. To kaga dole zai kokari ya zai kare kansa. wani ya je wani abu ko wani kwano ko wani abu kaga dole zai tafi dole zai kare fuskarta to garin kago hannun nan da sauri tunda yana cikin magana din to kaga a nan zai talauci to sai ta fi a ta'ana wannan shi ne tafsirin fuqaha da suka yi ishtimal al-sama wanda kuma duk sanda aka samu tafsiri na fuqaha a tafsirin malamai game da wata kalma kuma da tafsirin waɗanda suke alul lugha to tafsirin malamai ake gabatarwa domin na malamai suna bayanin haƙiƙa shar'iyya ne duk kuma alul lugha suna bayanin haƙiƙa lugawiyya ne to duk sanda aka samu saɓani tsakanin al-haƙiƙa shar'iyya da al-haƙiƙa lugawiyya to ana gabatar da haƙiƙa shar'iyya ne akan lugawiyya wanda yana da muhimmanci kwarai da gaske wajen fahimtar nasosin kitabu wa sunna a shiga ta biyu da wannan hadisi ya ana suke arewa biyar rajulu yace wa arewa biyar rajulu fi saudin wahidi laisa ala farjihi minhu shay mutum ne kudin da ne cikin tabuwa daya babu komai a jikinsa wato babu wani abu a al'aurarsa shi kuma yadda yake a ƙarshe ba shi ne mutum a zaune yake ba a tsaye ba a zaune yake sai kuma ya nutsar da abin nan ƙamamuwan kan abin nan ƙaurinsa sai a haɗu da cinyarsa an gani zai zauna sai ya ɗaga ƙaurinsa sai ya haɗu da cinyarsa sai kuma ya saka abin nan ɗinsa a wannan ta guda ɗaya da yake yake sai ya ɗaure daga kan ƙaurinsa a zuwa bayan sa ɗaure to in ka kula daga sama al'awarsa a cikin wanda zai yake tsaye zai ga al'awarsa an fahimce da ya tsaye ɗaurin in ya haɗa ƙaurinsa da cinyarsa yana tsoni sai ya miƙe kaba a ƙaurinsa sai ya haɗa ƙaurinsa da cinyarsa sai ya ɗauko kuma zanin sa ba ɗaya wanda ba ya da wani da ya ɗaura da ce da wani da ya ɗaura nan ba matsala sai ya ɗauko zanin sa ba ɗaya sai ya ɗauro shi haka sai ya haɗa ya ɗauri ƙafafuwansa to in ya haɗa duk wanda yake tsaye da zai hango al'aurarsa to wannan shi ake kira da ihtiba annabi sallallahu alaihi wasallam yana ihtibari a zauni amma da hannun an gane sanar da wannan bawa Allah yake wannan shi da ihtibari ya kaɗa ne ke abin da kai ka sai wanda zai wa ka yi ne kai sai ka hango ka zauna irin zaman da kake yi sai ka miƙe abin da kai ka ni da zama ka daga su ka hada kaurinka da kiyoyinka sai ka sa hannunka sai ka haka eh ka ba dai to zama dai san ni zama dai su ni ko ni san Imam al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad da Abu Dawud a cikin Sunan sun yi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama yana intibari a babu yadi ya tabi fi julusi bi yadi yana yin wanda ya zama ya kudin dubi amma da hannunsa to a cikin kaga ba wai shi karan kansa zama a kada ba a ta wannan ya zama zanin mutum ya daura ko ba wani tare da shi wanda zai sai zai bayi zuwa ga bayyana al'aurarsa amma har ma suna cewa wannan zama ɗin irin zama ɗin wannan akhsha'u hayati dunya ya fi kowane zama kofi shi ma aka fito ga ɗaliban ilimi a gaban malamai yadda malamai suke cewa irin wannan zama shi ne zaɓi ɗin dunya zaman a talla da ba a talla ba duk da kaga a talla ba man ba a yi wannan nan zama to a wajen talla ba za a yi ba za a yi haka ba amma da a ce yana sanye da wando sai kuma ya daura wani abin nan kaga ba komai da yana sanye da dogon wando ko kuma yana da wani izarin ko yana da dogon riga wannan duk babu laifi a yanzu haka za a ga in ka je kamar Saudiya da Larabawa har ma wani na cana a ke dan cana wanda za ka sayo shi kawai ka kama kamar don da kawai da ta ta tsora ko kamar a laifin kenan sai ka zama ka sun kai su da yawa saboda zaman jiran sallah akwai wanda zai fito ya shiga harami tun tun abin da kulli aka ba zai salatu isha yi ba a yi sallar la'asar da shi da zai zauna nan yana karatun ƙur'ani ko yana jin karatu haka nan har zuwa ba a yi magariba ya kuma zauna har zuwa isha yi to idan yana cikin gaske da ne kuma ba zan dole ya sami wurin jingina ba musamman misali ya sami sahun gaba sahun gaban nan ba zan dole ya sami wurin jingina ba ba a san kuma ya zai sahun gaba ya tafi nera inda zai jingina ya zai sahun gaba ko za a zai a kuma saka ko wata igiya haka ko wani jalin don haɗa ƙafafuwarsu don ɗauri ko nan ba haramun ba ne amma a wanda da kan ake yi yanzu ya ce an irin wannan tunda in ba dai ko lokacin hajji ba shi ma kuma lokacin hajji galibi a yi akwai itali sannan akwai bayanin saboda haka a wannan shi ne abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya hada a wannan hadisi sai a jima abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya ce da annabi an fara biyan rai aka ciki cikin shafa ko kuma cinikin jefa shafa da kanka ko jefa da kanka wa ne ya sami na kama ko wannan kurman kurman lullubi ko kuma an yasa biya rajin ke sauran wahayi mutum da kudin bina a kan biya daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada al-dimaq al-dimaq shine ruhul mulama bai'ul mulama bai'ul mulama ta ne sai da ne koriya da kayan koriya ko ce to duk wanda ka taba akan sa akan sa cinikin da ya kulli wato ai ne ciniki zai sayar masa kabuwa zai sayar masa kabuwa 5,000 ke ke ne kawai saba ne ya ce ka saba ita ce a 5,000 ɗin ba tare da ya taga ba ya ganta yadda kuke ba tare da ya juya ba ba tare da ya da daddare ne ko a cikin duhu ne ko kuma da rana ne amma ba tare da ya juya ba ce kawai abinda ko a ce ka wadda kanka kawai zai ba hannunka abinda ka taɓo shi muka yi ciniki a kan 5,000 a nan zai yi ya taɓo ta 5,000 ɗin zai yi taɓo ta 10,000 ba zai yi taɓo kuma ta 1,000 to ka zaɓa ta ta ko shi ya hau kanka ko kai ka hau kanka ko kuma ku yi can gara ba wanda ya fi wani in ya taɓo ta 5,000 ɗin ka da shi ke ya taɓo kuɗin ta in ya taɓo ta 1,000 ka fi shi in ya taɓo ta 10,000 na fi ka wannan shine al-libas musulunci ya hana wannan sai akwai gare sannan kuma akwai tata akwai tata ciki ana san wani aka tsaye abu ka san me za ka tsaya ana san a san ko dai ka ga abin da shi nan ka taɓa shi ka juya shi ka gan shi ko kuma a sifanta maka shi sifar da idan ka gan shi za ka ba abin da ɗinka ba wannan shine abin da musulunci yake ciki in za ka tsaye abu duba shi ko menene to a nuna maka samfurin abin da yake ciki ko kuma a watasta maka a ce ga yadda yake ga yadda yake kaga ana kana da suya yayin da ka je ka gaba hakan yake ba ko aka kawo ka ka gaba haka yake ba to kana da kana da zaɓi sai ka je ka ce to ba wannan muka yi da kai ba kaga wanda muka yi da kai kaza 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 amma wanda ka kawo ga yadda yake sai ka mayar sai za ka kuɗin ka kuma dole za ka kuɗin ka amma idan babu wannan to kaga za a iya samun garabi al-mudar shi ne bai ilmunadara shi kuma a jahiliya suna yin jefe-jefe wato ka jefa in jefa abinda ka jeho a cikin kaya da wanda duk jeho suke da shi zai ka yi saboda ka ko ka jeho daidai da lawa ko kuma in jeho ba ka jeho wanda ya tuna ba ko in jeho daidai da lawa ko in jeho wanda ya tuna ba wani tsira ce daga cikin tsirin murabba ko kuma kawai ya ce da shi bayan sun gama ciniki an faɗi abin da ke tsohon ka ɗauki ƙafuwa wanda ka samu shi ne cinikin ba kaya ne ga sunan iri kala kala inda akwai da tabbuwa ce ake tsayawa ya dubi ko mene ne ga kuma dai amma za a yi shiriki a zama sai to yanzu ƙauƙakuwa ka jefa a kan wanda ƙauƙuwa ta fara kan shi ne ba ka saboda ka ga in yana kan wani in bai kai kimi ka ga zai kimi kuma wanda bai kai kimi ne ka ga an gama الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأنا يبكي شرفي أما إذا مثل يوم يمن كاد يوم كاد يوم أجعل هل أجعل da ya rata tsallolin a kamar da sarki ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah ba ka da sallah ko da alwala inna la ilaha illa Allah wa ahdatha hatta yatawadda idan mutum ba ya da alwala Allah ba ka da sallah ta hajji ya yi alwala to idan ya manta yana da sun baya a yana da sun baya yana da sun ko ya yi talla ko kuma ya suna cewa a yi zaya da sun ya talla ko zai rana ban sama bambancin kada wanda zai yi da zanzan wanda zai yi da zanzan shi ne zai sun ya san da ke ɗauki ya talla wannan kuma abin da ya yi nan zuwa ne kuma za ka zai rana amma da zai yi ba a magana a yi a matsalo a kan nan wannan shi ne bambancin amma magana kowanne zai kawo wannan ko hakali musamman ba shi wanda ya manta shi ne wanda zai iya kawowa don wanda ya yi daga nan har kuma dai wani ya yake da kaya da ita su yayi sallar da ya gyara a sallar ka to shi wannan magana ya zama ta ba akwai abin bi da wa'azi ko ne ko ba da wanda ya yi amince da magana ya kawo ramuwa a kan bagare ita kan ta kawo ramuwa a ita kan nan to kana da izini za a yi da wannan dama akwai bambanci tsakanin wanda bai san hukunci ba a mutumin da bai san hukunci ba kuma kuma sai da su ne yin abu ba yadda aka ce ba a shi yana idan mun kai shi ne a lokacin lokacin da yake ba to ka sai da ke sai ta in kuma lokaci ya yi su ba a tsayawa a nemi su sai ya biya na wasu lomoni su da kai saboda baya zama wajibi a kan ka sai lokacin da ya san duk abin da baka sani ba bai zama wajibi a kan ka sai a lokacin da ka sani da zarar ka sani kuma ya zama wajibi a kan ka da haka akan sallar sallama da yanzu ya samu da sunan da yake sallah a masallaci ba da yanzu ya bari ce da shi zai ke ka sani da yanzu ka sani ko ma ka sani sallar da kai ba akai haka ya fito ya ce a masallar sallama wallahi za a kuma zai ba wallahi zan da wannan bai zo bai zo sallar ta zama kai ba wato na kura da ka ta sallar to shi da annabi ya koya masa da zai sallah amma bai ce da shi duk sallolin da zai a baya ka biya shi ba a wannan sallar bai ce in ce ka sallu da inda ka sallu da yake da shi ba a ce na zaura ya gana ce nan tun da ya sa ta haka yake sallah da annabi sai koya masa idan ka tashi sallah da yadda ya ka zaura ka yanka shi a wannan shi ne yanzu duk sai ka biya na zaura da haka idan mutum bai iya abu ba sai aka sanar da shi ya yadda ake abu inda lokacin ka sai ya tashi na wannan lokaci in ya yi su sosai a rigaba sai na shiga abin da aka sani ba ba da nan da ya kama kuntu amma ya ka'aba ya fi wannan kamar da kiran da ya zarki ne da ya talla da in ya farka da ya wanda ya manta da ya talla da in ya farka da ya wanda ya manta ya yi da ba ya ka'aba in ya yi da kuna zai tsari a gani ko
kai ke nan a dan kawai a nan
baya daga cikin kujerin da zai sa aiki nema don kana jibba su zai mutum ne da ruwa amma kuwa da kafiya da kafi kan da zai yanka in ya tsaya dafawa da wasu zai ke a nan ba a yi sake yi sai nema ba sun ka dafa ba wadda kure wanda ka fito wutan lokaci da an kan ke gida kuma ba wadda kure da kai jangon sun amma idan da a ce babu ruwa kwata-kwata ko yana da za ka jinkin ba da hannu ka haka ke fita samu a nan a ce in babu ruwa ka yi ko kuma a da ruwan amma in kai a kari da shi kawai da kiwon da kuke da shi zai abin nan zai ya ta za ka fito ko kuma da ruwan amma ba ka da abin da ka ce ka ba da abin da ka ce to a nan kuma in kai a kari da ruwan kuma kana yin za ka fito ko ana ce ka fito da ruwan daga da su daga gida mafi akwai abin da bawa amma ko kana ce ruwan kawai da ka yi kai ruwan ka fita wannan bai halatta ba za ka ba ka yi kula da ruwan in kai a kari da ka ce ruwan ko kuma ka kama wanda za ka yi za ka yi ruwan ko za ka yi kai ruwan ka yi ruwan ko za ka yi kai ruwan ka yi ruwan ko za ka da yanzu ce ya yi da ruwan sanyi ko ba a abin da kuma to a nan ka zauna da in ya yi amfani da ruwan sanyi kuma zai yi ruwan ba a wanda zai yi amfani da ruwan sanyi kuma zai ba to in ya san cewa zai yi a ɗabi a ɗabi don da ya yi amfani da ruwan sanyi zai yi ne na gudu ko wajen nuna mana su kama da ka zai a ɗabi a ɗabi saboda yana ya san yana yin da ya yi amma idan ya san ya kaba yakan yi wanka da ruwan sanyi din ta kaba to a nan ko da zai ce a akwai wani wani sai yi da ko ko a kan kun da ita kama ta mai magana da azumin sani a da ajiya sun kai a tsara ta da ya zo da zuwa ne ko ya sa da wani dawa suna yi ko ya kan zo ta zai masa rayu ne ko ke na da a kan zai sami ku amma magana ya haɗa tsura da tasu a wasu tara da goma shi wannan kusan a ƙarƙashin rayuwar ka ne yace zai in ya kai da bi zai hada da kara sai kuma Allah bai kai shi da din ba sai ga mana waɗanda suka zo bayan sa wato al'ummar ta zar ta ci gaba da hada tara da goma din amma da a tsura din sun farko da sun farko shugar ta Madina sai da kuma yake tambayar menene banbanci tsakanin ittifaqi da ijma'i na kawo magana cewa in da rukun ya yi sai ittifaqi shi kuma na yau ya yi sai ijma'i akan batun sukunta al'aura a wajen sallah a cewa wajibi ne a banbanci tsakanin ittifaqi suka yi amfani da shi wajen bayanin ittifaqin malamai na mazhab da kuma nawawi yakan yi amfani da kalmar ittafa ko yana nufin malaman shafi'iyya wato malaman shafi'iyya ba su rarrabu ba a kan amma ta yi malikiyar sun saba mafi hanabiyar sun amfani da kawai amfani da kalmar ittifaqi tsakanin kalmar ijma'i ita ta sanda kai magana kalmar ijma'i ma'ana malamai da ke su ya haɗu ya zo tsaya a kan wannan hukunci saboda kalmar ijma'i ta fi zama zahiri ta fi zama fitowa ɓaro ɓaro a kan ijma'i duk malaman al'umma tana da kalmar ittifaqi kalmar ittifaqi ta kan zo da wani yare daban yanzu da ya fi girman matsayi ko haƙƙi tsakanin malamai da iyaye a iyaye Allah na ɗauki sarki ya ambaci haƙƙin su ya haɗa da nashi wa abdullah wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana da sauran ayoyi ubangiji ya haɗa haƙƙin sa da iyaye haƙƙin iyaye yana da girma iyayen mutum ko ba da kuɗi bane akwai haƙƙin su na iyaye a kansa zai kai ta mata ko da ga musulmi ne abinda ba zai yi musu ba shi ne abinda Allah ya hana shi wannan kuma ko musulmin da suka nemi shi abinda Allah ya hana ba zai yi ba saboda haka a nan ba dan suna kafire ba ne aka ce kai yi musu ba a cikin abinda yake saɓan Allah har ma musulmi amma ba haka da sauran haƙƙin su na su iyayen ka ne yana na a kansa wannan abin da ake tarkisi akan sa alqur'ani kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ta karfafa wannan malamai suna da haƙƙi haƙƙin malamai wasu malamai suna cewa ya tsara da iyaye saboda haƙƙin malamai wirasa ce haƙƙin wirasar nubuwa ce suke da ita wato abinda a sallallahu alaihi wasallam ya bari na kaza da ilimi shi suka dauko saboda haka annabi yana da wani haƙƙi na girmamawa a cikin wannan saboda haka su ma suka gado wani ɓangare na wannan haƙƙi duk da ba su gado haƙƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam duka ba amma sun gado wani abu na haƙƙin girman abin da suke ɗauke kan shi yasa wasu malamai suka tafi fifita haƙƙin iyaye akan ba malamai akan iyaye wasu kuma suka ce a haƙƙin iyaye wannan ubangiji ya yi nafsi a kan sa kuma ya haɗa haƙƙin su da nashi ya sun zama haƙƙin su ya zo na uku bayan nashi sai nashi da kaza da muka Allah ta gudu illa iyaye ruwan da ne sana haƙƙin su ya zo na biyu bayan nashi saboda haka kaga haƙƙin su babban ne kenan a nan abinda za mu iya cewa kowane da irin haƙƙinsa kowane da irin haƙƙinsa duk da ba za mu iya cewa ba za mu jinjina nauyin wannan haƙƙin ba da nauyin wancan haƙƙin amma kowane yana da girman haƙƙin da yake da shi waɗannan suna da girman haƙƙin da suke da shi ne kasancewarsu su ne sanadin wujudika a dalilinsu Allah ya samar da kai a doron ƙasa su suka yi tarbiyyarsu su suka haife ka su suka yi wahala da su tun kana ƙarami don haka wannan haƙƙin yana nan tare da su shi kuma malamin shi ke da haƙƙin nusar da kai hanyar Allah ya ce maka abu kaza daidai da abu kaza ba daidai ba ne shi ne yake da ubuwa ruhiyya tare da kai wato abin nan ubantaka ta addini to da zai gaya maka abin da zai gyara maka lahirarka ka ga shi ne wannan haƙƙi ne wanda ta ɓangaren ta wannan ɓangare yana da girma saboda haka kowanne sai a ba shi haƙƙinsa ba tare da mun tsaya muna jinjina wanne ya fi wani ba in malami ne ya kirawo ka sai ka ce a iyayenka ne suka sa ka aiki to ba zai damu ba don ya san girman haƙƙin ba zai ce yaya ina kiran ka ce iyayenka nan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke da irin wannan haƙƙin ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum wannan ko sallah kake annabi ce yayi kiran ka za ka dan sallah ka tafi dan ba ka san wani abu zai ce maka ba ta yi bishara zai da aljanna a yi da abin da kake nema a tsallin nan aljanna ce ko ya zai sarki zuwa wani ya zuwa ka yi masa ko daga ba ta ce ba yi ko ta yi gama nuna da ke yi bishara zai da aljanna malaminka ya ɗauko kaya malaminka ya ɗauko kaya shi ma malamin zai ce karbi na mahaifinka shi yake koya maka daga cikin abin da yake koyar da kai akwai akwai girman da iyaye to kaga a nan ba zai zo ya tabbata wani abu daban ba ya ce kai rabu da shi zai karbi na ba kaga a nan kuma yau sai kai ya mai akwai waɗanda suke tafiya akan fifita malamai kai tsaye to amma in aka dubi yadda na sussukan shari'a suka zo ɗaya da wakan kiyaye to abu ne babba to wani da yake tambaya ke cewa shin ya halatta rubuta ƙagaggen labari da bai faru ba ko da a rubuta da kyawun niyya kamar tunatarwa ko raya adadi duk al'umma tana da irin wannan adadin na labarurruka wanda ake wa yara a gaya musu wani lokaci na harka a rika faɗa abin da na kawai a ƙasar yaki aka cewa dodo misali kaga ba wanda ya taɓa ga dodo amma da ana faɗar ta to wani dodo ne yayi kaza wani dodo ne yayi kaza yaro ko yana da su ga dodo nan ga dodo nan dodo ne to duk al'umma tana da wannan tana da irin waɗannan labarurruka ko dai a siga ta yaƙi ko kuma a siga ta zuzu ko a siga ta adadin baka wanda a nuna iya karatu na dai ban ji ban karanta wani malami ya yaƙi irin wannan ba abinda malamai suka yaƙa shi ne abinda zai yi wato koyar da mummunan ɗabi'u da halaye marasa kyau wannan malamai sun yaƙe su amma abinda ba irin wannan ba to kusan na yana zama cikin wani lokaci abubuwan karatun malamai har kaga cewa suna karanta su ko a zana bindiga kamar maqamatul hariri duk labari ne ba wai wanda ya faru ba amma dai kwatanta rayuwa ce ta al'umma kan a tsawatar akan wata abubuwa ko kuma a koyar wa mutane wani fasaha da zamantakewa. Makamatul Hariri tana da kai abinda malamai suke karantawa har ma wasu ka zo kamar Badi'uddin al-Hamadani Badi'uzzaman al-Hamadani rana cikin malaman da su ma suka rubuta makama kuma shi ma da safe tana cikin littattafan da malamai suka rika karanta domin wato fahimtar abin da ya shafi dogon larabci da mu zo cewa in yi yaƙi wannan ba wanda yake nuna kenan ba su kushe masa ba. Don haka idan abin ya kasance yana ɗauke da ma'anoni masu kyau tarbiyya ce to ba ga gaske amma yana ɗauke da fitsara da koyawa matasa ko ƴan mata ko yara miyagun al'adu ko kuma al'adun wasu kafirai a yi ƙoƙarin a markaɗe su don a shigar da su kwalen wannan bai halatta ba wannan haramu kuma saboda irin ma'anonin da suke ɗauke da shi. Wannan dai shi ne wani da sani ban san cewa wani malami ya shiga a ƙaryar nan da dandamar ba kusan ma karanta wa muke sama cikin tarihin da ce ya karanta kaza kuma har gobe ka zo na karanta abin nan makarantu ko za ka ana karanta makama tarihin makama ɗin nan duk ƙadadin labarai ne ba wai an yi abin ba. Biyar da jinin laula da jinin laula ai an yi shi ba wai ƙarya ba ne shi sai dai kawai an tsakkara abubuwan labarin ya ke ta faɗi ɗashi amma sunan shi kai ibnul mulawiya rabi ya yi tarjiya mata tafiya wato in ka shiga da faɗi da abin za ka gaskula cewa an yanzu ta rayuwa za ka shiga da ni ba da za ka zo yanzu kana magana ka ce ya halatta ka rubuta littafi ka kirawo ɗan cin zuwa su cin a nan ka ɗaure samuwar su gindi cewa su ci gaba da yanzu wanda kuma zai wahala amma mutum ya rubuta yanzu kamar Abubakar Imam Allah ya ji kansa da rana ya rubuta da yana jari da yana jari shi ne duk labaran larabci ne ɗauko wani tsarin bahar al'adar da wa'ayi da wa'ayi da ya ɗauko labaran wata alfilai da wadaida ya ɗauko su ya mai da su cikin da haushen salo wanda in kana karanta sai ka ɗauka ma don hausa ne abin wa kuma za a ya rika canza musu sunaye korai nomau yayi da sauran to kaga wannan kamar yanzu magana jari kaga wani abu ne wanda yake yana koyi da tarbiyya iya zamantakewa hana wasu abubuwa da basu dace ba a cikin labarai masu daɗi kamar yanzu an canza al'ibirar abin da ba ɗaya yanzu labarin ne za a ɗauko wanda kwata-kwata da na ba wuce ba rayuwar da wuce ba ɗabi'a ne ce ba rayuwar turawa ko rayuwar indiyawa ko rayuwar abin da to ka ɗaure mai manji jera da wahala gaskiya. Allah ya mu dace da mu bawo sallama ga Allah. Idan aka ce ma yayi jinkiri duk da cewa kamar yadda na gaya muku an yi auren tana shekara 15 to ko ka ce yayi jinkiri babu mamaki a samu jinkiri din saboda Sayyidina Ali na farko rayuwa da aka yi a Makka kafin a yi hijira kowa ya san irin bala'in da musulmi suke ciki da balahira masu matan ma sun kasa zama a garin su rike matansu ina ga wanda ba shi da aure ya tunkari neman aure kaga bai taso ba duk wanda ya karanta hijira da aka yi zuwa Habasha ya ga da dama sun yi hijira da matansu hatta Sayyidina Usman sai da ya yi hijira da matarsa zuwa Habasha to ashe kaga a cikin yanayi irin wannan babu maganar a ce kowa da kowa ya ta neman aure a yi ta aure musulmi su za su auri ɗan uwansu musulmi saboda an sanya wa ainihin musulmi a garin Makka wato dokar ta ɓaci an yi musu talala an sa musu ƙuƙumi da abin nan ɗin tattalin arziki saboda haka akwai wahala da talauci da musulmi suke rayuwa a ciki wannan kaɗai ya isa yin jinkirta auren Sayyidina Ali da da mana Fatima. Yace gaba da cewa kuma lokacin da aka zo aka gaya mata Sayyidina Ali ya nemi aurenta, wai sai ta imanci ta kasa ba da ansa, wai yanzu ita an samu mai santa ka zo mai sirri, wai kuma daga baya sai ta fashe da kuka. Aka ce me yasa ta kuka, wai ya za ta hawo Sayyidina Ali bayan fakiri ne. Ka duba irin wannan fuska da warwara, matar da kace ta rasa miji, kowa yana yin aure ita rasa aure, sannan ta samu wani dan uwanta da zai aure ta, kuma sannan ta nuna masa girman kai da kafafa, ai ita ba za ta aure talaka ba, kaga wannan ba zai tarbi a hankali ba. To duk kanya idan aka kyale ta ita da kanta tana warware kanta, ita da kanta ce za ta rusa kanta, ba ma sai ta bata lokacin ka wajen rufe ta ba. To haka aka yi wannan aure. Lokacin Sayyidina Ali bai mallaki komai ba, kuma rayuwar Sayyidina Ali da rayuwar sa ta gida da shi da Nana Fatima, duk da kasancewar ta ƴan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, rayuwa ce da aka yi ta a cikin wahala. Yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aurar da Nana Fatima, kamar yadda Ikrima yake faɗa a cikin littafin Tabaqatul Nisaa, tarjamar Nana Aisha a cikin littafin 8, yake faɗa cewa yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aurar da Nana Fatima, sai ce Sayyidina Ali, to ka ba ta wani abu a matsayin sadaki, don ba aure babu sadaki. Yace ya Rasulullah, ai ni ba ni da komai, talaka nake fitu ba ni da komai da zan bata. Yace a'a, ina tilkanka mai karya takubba, aina dir'ukal fataniya, ina tilkan nan nata mai karya takubba, wanda idan ka sa duk takobi da za a fara zai kare. Yace to ka ba da shi. Yaje ya sayar da shi, ya ba da abinda ya sayar da tilkan, ana cewa dirhami hudu, ya ba da shi a matsayin sadaki. Wani malami da ake cewa al-musabbihin ya faɗa mana cewa Sayyidina Ali ya auri Fatima bayan tarewa da Nana Aisha, da Annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan Nana Aisha ta tare a gidanta da wata hudu da rabi. A wannan lokaci Fatima tana yin shekara 15 da wata 5 da rabi. Imam Zahabi yana gaya mana cewa an yi wannan aure a Zulqa'ida, watan Zulqa'ida ko gabanin watan, a shekara ta 2 bayan an yaƙin Badar. Bayan yaƙin Badar aka ɗaura auren Sayyidina Ali da Nana Fatima. Sai rayuwa ta wadata da abin da suka samu, ba rayuwa ta cewa ita 'yar gidan Annabi ba ce, 'yar gidan Annabi ce, saboda haka duk abin da za a samu na ganima ko na sai'i a cika gidansu da shi, a'a. Kusan ma abubuwan da ake samu na ganima da kasan da Allah Maɗaukakin Sarki ya ce na Allah ne da manzonsa, wato kumuti, wannan duk abin da ake samu ana rabawa fuqara'ul muslimina ne. Annabi baya ɗauka shi ya ce a kai wa Isa, a kai wa Isa, a'a. Akwai ma wata rana ganin irin rayuwa da Nana Fatima take ciki ita da Sayyidina Ali, rayuwa ta rashi, duk aikace-aikacen gida da wahalhalun gida ita take yi. Ta fita waje, ita ce za ta fita waje ta samo tsirarraki ko itatuwan da za ta yi girki, ta jawo ruwa a rijiya, ita za ta yi duka, ita za ta yi wanke-wanke, ita za ta yi wanki, ita za ta yi shara, ita za ta yi komai. Ayyuka suka yi mata yawa, hannunta ya dinga kanta har yana tsoron ruwa yana fashewa. Wannan kasa wata rana aka kawo Annabi sallallahu alaihi wa sallama ganima mai yawa, labari ya zo kullum. Sai suka yi shawara da mijinta kan cewa ta je ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin fursunonin yakin da aka kamo waɗanda suke mata, ta samu 'yar aiki wacce za ta tsaya ta ko ɗaukar ruwa ne ko shara ko wanke-wanke, ta je ta tambaye shi wataƙila ya ba su 'yar aiki. Sayyidina Ali ya ce to ta tafi. Ta zo ta samu Nana Aisha, ta gaya mata cewa ga abin da suka tattauna ga kuma abin da suke bukata. A lokacin da ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam a gida ba, sai ce wa sayyidatu Aisha ta gayawa Annabi sallallahu alaihi wasallam bukatar su. Lokacin da manzo Allah ya dawo gida, Aisha ta gaya masa radiyallahu anha, ga yarka Fatima ta zo ga kuma irin bukatar da su zo da ita. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya nufi gidan yarka da daddare. Sai da Ali yake bada labari, yace har mun kwanta mun lulluɓa a kan shimfiɗa, sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zai shigo ya nemi izini. Ki a lokacin muka yi ƙoƙarin mu tashi, manzo Allah yake matanakuma, ku kwanta ku tsaya inda kuke, ku zauna inda kuke, ba sai kun tashi ba. Manzo Allah ya zo inda kuke ya zauna a tsakankanin ku, har sai da Ali yana cewa hatta wajadtu barda qadamayya ala sadri, har sai da naji wato ƙafarsa tana shafar ƙirjina. Annabi ya zauna a tsakankanin ku ya ce da su, ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadim. Sai da Fatima kin zo neman yar aiki, ba na gaya muku abin da yafi yar aiki alkhairi ba. A wata riwayar sai sayyidina Ali sai zunguri Fatima yace ki ce kina son wannan din, wato kamar an ba ta zaɓi, a ba ku ɗan aikin ko a gaya muku abin da ya fi wannan alkhairi. Sai da ne zungure ta ce ki ce kina son abin da ya fi wannan alkhairi. Suka ce kina son abin da ya fi wannan alkhairi. Shi ne manzo Allah ya gaya musu, idza awaytuma ila firashikuma aw akhadhtuma mabadi'akuma fakabbira 33 wasabbiha 33 wahmida 33 fahadha khairun lakuma min khadim. Manzo Allah yake da su, to idan kun je kwanciya irin wannan, to ku yi tasbihi 33, ku yi kabbara 33, ku yi tasbihi 33, ku yi hamdala alhamdulillahi 33, a wata ruwayar 34, ya zama cikon 100. In kun yi haka, to ya fi muku alkhairi daga khadim. Wannan yana nuna Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zaɓawa gidan na Fatima ita da mijinta rayuwar da tafi alkhairi. Ya zaɓa musu lahira a kan duniya, ba ya zo ne ya nuna musu wato rayuwar duniya ɗin nan ita tafi a gaba ba. Saboda haka suka ci gaba da rayuwa a babu ɗin, a rayuwa wacce take ta wadatuwa da wato kana'a, wadatar zuci da abin da suka samu. Fatima az-Zahra, Allah ya ƙara mata yarda, ta zauna cikin yi wa mijinta hidima, shi zai yi hidimar da take, ta shafi a nemo abinci, kawo abin da zai riƙe gida, ita kuma ta kula da gida. Sayyidina Ali yana tare da mahaifiyarsa Fatima bintu Asad. Wata rana yake cewa da ita, ikki Fatima al-khidmata kharijan, abin da ya shafi aikin da za a je waje a yi, ki taimaka wa Fatima a nan, ki ɗauke mata, ita kuma taksiki hiya al-amala fil bayt, ita kuma ta ɗauke miki aikin da za ki na gida, wal ajl wal khubz wa sahn, ta ɗauke miki kwaɓa fulawa ko kwaɓa gari ko yin gurasa ko ainihin wato niƙa gero ko masara. To haka suka rayu Sayyidina Ali da mahaifiyarsa da matarsa a cikin irin wannan yanayi. Allah ya ba su ‘ya’ya guda biyu, ɗansu na farko Al-Hasan ibn Ali, wanda aka haife shi shekara ta uku, wato bayan aure da shekara ɗaya, an haife shi a Sha'ban a shekara ta uku bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Aka yi mata suna, aka sa mata Hasan, aka yanka masa rago ɗaya kamar yadda ya zo a cikin sunan Tirmidhi. Bayan shekara ɗaya kuma Allah ya ƙara ba su haihuwa, aka haifi Husaini, wanda shi ma an haife shi a Sha'ban, 5 ga watan Sha'ban, a shekara ta 4 bayan hijira.
wato sarki ɗaya tai tsakanin wato Hassan da Husaini. Waɗannan yara guda biyu sun ɗauko sifar mahaifinsu. Al-Husayn al-Hassan ibn Ali ya ɗauko sifar mahaifinsa daga kai zuwa ƙirji, daga kansa zuwa ƙirji. Sifar in ka ga ta mahaifi sallallahu alaihi wasallam ka gan shi, to ka ga kamanceceniya ta haƙiƙa. Shi kuma Al-Husayn daga ƙirji abinda ya kai digadigan sawayensa ila ƙadamaihi, shi kuma ya ɗauko kaman annabi sallallahu alaihi wasallama ta wannan siga. Haka suka raba annabi sallallahu alaihi wasallama biyu a halitta, wannan ya ɗauko rabin sama, wannan ya ɗauko rabinsa na ƙasa. To kun ga ashe Al-Hassan da Husaini an haife su daban-daban, ba wai tagwaye ba ne kamar yadda da dama daga cikin mutane suke tsammani, wanda har ta sa idan an haifi tagwaye maza sai a ce musu Hassan da Husaini, in mata ne Hassana da Husaina. To wannan ba haka abin ya faru ba a tsakanin Hassan da Husaini, ƴaƴan na Fatima jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama. Kowanne shi kadai ya zo duniya, ba wai tagwaye ba ne. Saboda haka an haifi mutum shi kadai ma ana iya sa masa Hassan. Yanzu saboda yadda abin ya zama al'ada, da yau za a ga wani wanda sunan shi Hassan sai a dinga cewa to ina Husaini, ko Allah ya masa cika ne. An ga Husaini, to ina Hassan ɗinka. Saboda an zata cewa ko shi Hassan ko Husaini ba sa zuwa sai su biyu, to kuma ga Hassan dole a samu Husaini. To abin ba haka yake ba. In kin haifi ɗa za iya sa masa Hassan ko shi kaɗai ne, in kin ga dama za iya sa masa Husaini ko da shi kaɗai ne. Fatima, Allah ya ba ta gaskiyar lahaja, wato tana da gaskiyar magana, ba ta faɗar magana wacce ba haka take ba. Wannan shaida sayyidatuna Aisha ita ce mata. Kusan Fatima ta girmi sayyidatuna Aisha da shekara 8. Fatima ta girmi sayyidatuna Aisha da shekara 8. Sai da Aisha karama ce akan Fatima. Aisha radiyallahu anha ita ce take wa Fatima shaida da cewa ma ra'aytu asdaqa lahjatan min Fatima illa an yakuna abiha illa an yakuna abaha. Ban taɓa ganin mutumin da yake da gaskiyar magana ba, gaskiyar harshe irin Fatima, sai dai ko mahaifinta. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana sanna na Fatima, so na haƙiƙa, yana girmama ta, yana farin ciki da ganinta, yana baƙin ciki da abin da yake bakanta mata, yana ware ta ya keɓance ta ya ba ta wani asiri wanda baya ba wa wani. Ta kasance mace ce mai haƙuri, mace ce mai addini, mace ce mai alkhairi, mace ce mai kare mutuncinta. Ta kasance mace ce wacce take